Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da 60 masu sauraron mu a jahurar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Radol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren za a ji yadda har yanzu wasu ƴan siyasa ke canza sheka a Najeriya a ƙurarren lokaci
bayan tattaunawa da nayi da wasu daga cikin magoya baya na yanke shawara a yau 12 ga watan 11/2018 yan hakura daga cigaba da zama member a cikin jam'iyyar
to ko menene tasirin daukar wasu matakan tsaro wadanda wani sa'in kan janyo zargin bita da kullun siyasa za a ji to yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan tasirin daukar matakan tsaro da kan janyo zargin bita da kullun siyasa din kamar binciken jirgin sama da jami'an tsaron Najeriya suka ce suka yi jifa-jifa wanda a wannan karan binciken ya fada kan jirgin saman a tiku lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655 amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe A yau Litinin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta soke wata babbar lambar yabo da ta baiwa shugabar mulkin gwamnatin ƙasar Myanmar An San Suu Kyi saboda gwamnati ta yi akan yadda ake cin zarafin al'ummar musulmi 'yan ƙabilar Rohingya a wata wasiƙa da Secretary General na kungiyar ta Amnesty ya aikawa da Suu Kyi a jiya Lahadi ya ce a matsayin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International wacce jakada ce wajen nuna sanin ya kamata tunaninmu shine za ki iya amfani da mukaminki ki yi Allah wadai da rashin adalci da kika gani musamman a Myanmar wasiƙar ta ƙara da cewa ba mu ji daɗi ba da muka gane cewa ba za ki iya zama wakilar samar da makoma mai kyau ba ta hanyar kare haƙƙoƙin bil'adama a can baya da ta yi magana Suu Kyi ta wanke dakarun ƙasar daga zargin da ake masu inda ta ɗora laifi kaɗan akan sojojin ƙasar da ake zargi da aikata laifuka Mummunar wutar daji a jihar California da ke yammacin Amurka ta ci gaba da lashe yankuna da dama a yau Litinin inda har ta kashe mutane 31 yayin da hukumomi ke cewa ban san inda mutane 228 suke ba. Dubban masu kashe gobara sun yi ta kokarin shawo kan wasu bangarorin wutar da ke ci a Sacramento, babban birnin jihar ta California, wacce ta faru a makon da ya gabata inda ta kashe akalla mutane 29. Jami'an kashe gobara sun ce an shawo kan kashi 25 cikin 100 na wutar yayin da aka yi kiyasi ta laƙume wasu gine-gine 6,600. Wannan ita ce mummunar wutar daji da ta fi barna a tarihin jihar California. Hukumomin sun umarci mutane da su fice daga gidajensu da ke bangaren gabas na jihar ta California inda makotan garin Chico ne mai yawan mutane 93,000 yayin da iska mai tafiyar kilomita 56 take rura wutar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumar da ke sa ido kan makaman kare dangi ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce Iran na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita a shekarar 2015 yayin da ake nuna fargaba kan ko sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba mata za su iya shafar yarjejeniyar a yau Litinin hukumar wacce ake kira da IAEA a takeice ta wallafa waɗannan bayanai a rahotannin da take fitarwa na zango-zango a makon da ya gabata. Amurka ta sake maido da takunkuman waɗanda a baya aka ɗage su bayan da Iran ɗin ta cimma wata matsaya da wasu manyan ƙasashen duniya shida. Sabbin takunkuman sun maido da haramcin da aka saka akan sayen man fetur ɗin ƙasar ta Iran, wanda yana ɗaya daga cikin tattalin arzikin ƙasar. A farkon shekarar nan shugaba Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar wacce ce ta nuna matuƙar sassauci akan Iran. Fada ya barke a titunan ƙasar Yemen a kusa da muhimmiyar tashar jiragen ruwa ta Hudaida tsakanin 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan ƙasar Iran da kuma sojojin ƙawance da ƙasar Saudiya ke jagoranta. Rahotanni sun ce akalla fararen hula 7 suka mutu a wannan fada. A jiya Lahadi, wani jami'i daga cikin sojoji masu goyon bayan ƙasar Yemen ya ce manufofin sojojin shine kakkabe 'yan tawaye daga birnin, wanda suke rike da ikon yankin da tashar jiragen ruwan take, inda ta nanne kusan dukkan kayan abinci, magunguna da kuma sauran kayayyaki da ake kawowa fararen hula yake shigowa.
Muhammad Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To za mu fara da zangon ne a Kaduna, Najeriya, inda ba zato ba tsammani dan takarar gwamnan jihar canza sheka Isa Lawal Ikara gare ka.
A yayin da 'yan siyasar da suka lashe zaben fidda gwani a jam'iyyunsu daban-daban ke shirin fara gangamin yakin neman zaɓe daga ranar 1 ga watan gobe a jihohin wannan ƙasa, yanzu haka wasu 'ya'yan jam'iyyun da aka yi wannan tafiya da su suna ci gaba da canza sheka. Dr. Muhammad Sani Bello mai nan zazzau ɗaya daga cikin manyan 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna, kuma ya janye maganar takarar gwamnan shi a jihar Kaduna, inda suka haɗa ƙarfi da wanda ya lashe zaben fidda gwani Honorable Isa Ashir Kudan. Amma dai ya ce rashin amincewa da rubuta yarjejeniyar da ta sa ya janye takarar gwamna ya mara wa Isa Ashir baya ta sa ya bar jam'iyyar PDP yanzu.
Dalili na farko, akwai maganganu da suka taso wanda yake na san kun taɓa ji, wanda suka shafi sahihancin takardu da shi ɗan takararmu ya gabatar domin shiga wannan zaɓe na 2019 mai zuwa. Na yi tsokaci a kan wannan da nufin gyara, amma an samu rashin fahimta. Dalili na biyu, lokacin da muka zauna muka yi sulhu, waɗannan abubuwa da muka yi sun haifar da wasu yarjejeniyoyi. To mun nemi a rubuta wannan yarjejeniya saboda gudun mantuwa ko gudun runto, ko kuma a ce ba ma za a yi ba. Wannan roƙo da muka yi na a rubuta yarjejeniya har yanzu ya ci tura. A bisa waɗannan dalilai, bayan tattaunawa da na yi da wasu daga cikin magoya baya, na yanke shawara a yau 12 ga watan 11/2018 in haƙura daga ci gaba da zama a memba a cikin jam'iyyar PDP.
To ko yaya jam'iyyar PDP ta ji da barin wannan jigon jam'iyyar da ke cikin na gaba-gaban da ake ganin da an gwabza da su zai iya lashe zaben gwamna a jihar Kaduna? Alhaji Aliyu Ibrahim Sono shine sakataren jam'iyyar PDP a jihar Kaduna.
No, gaskiya ba mu ji daɗi ba, saboda ko ba komi duk yawan gidanka a ce kai rashin mutum daya dole ka samu damuwa. Amma tuntuni mun tunanin haka zai iya faruwa saboda irin matakan da muke ganin ya faru. To bayan abin da nasani akan shi wannan mutum mai nan zazo shine ya bu ya janye takara a lokacin da ya fahimci ba zai iya nasara ba, ya janye ya mara ma shi Isa Ashir baya. Bayan an kuma gama zabe akai wasu maganganu wanda yake bukatan a yi su a rubuce. To ana cikin wannan tsare-tsare da wannan maganganu, kawai shine yanzu muke jin wannan maganganu sun ko jiya din nan na san meeting din da aka yi da shi, kuma yau ma an rabu za a yi ci gaba da meeting da shi gobe. Abinnan to mu san meye dalilin da yasa ya kasa hakuri ya fita ba.
Take-taken ku ne yace ya ga ba na amincewa a rubuta wannan yarjejeniya bane.
To wannan tsakanin su ne suka yi magana su biyu, ba a saka jami'a a ciki ba, ba a nemi shawaran jami'a a ciki ba. Amma dai mai yiwuwa kila tunda mai gidan shi ya riga ya bar jam'iyyar PDP a Kano, muna tunanin dama tafiya tare suke a siyasa. Lokacin da mai gidan shi ya dawo PDP. So yanzu ba in mai gidan shi ya bata kila zai koma ya bi mai gidan shi ne inda ya tafi.
Yana daga cikin dalilan da yasa ya bar jam'iyyar nan maganar tantama da ake ta takardar dan takarar gwamnan ku.
To ai sai a je a bincika. An magana mu din nan mun ji wannan maganganun da ake yi, mun kira wani dan takara ya yarda ya ce duk mai bincike ya je makarantar da yayi ya je ya duba ya gani.
tun bayan kammala zabubbukan fidda gwani a jam'iyyu daban-daban dai a fadin Najeriya ake ta samu rahotannin canjin sheka daga wannan jam'iyya zuwa wata musamman dai mutanen da suke ganin ko dai ba a musu daidai ba ko kuma ba su lashe zaben fidda gwanin ba to kowanne irin tasiri canje-canjen jam'iyyun na ƴan siyasa a wannan ƙasa dai ga mar zaben shekarar 2019 wannan dai ita ce ɗaya daga cikin tambayoyin da mafi akasarin masu zabe da ƴan siyasa ke yi wa juna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
haka kuma a gaida Isa to kamar yadda aka sani dai akwai wasu matakan tsaro waɗanda idan ba a daukawa za a samu matsala to sai dai kuma idan aka tsananta daukawa babu sani ba sabo sai ya zama kuma wata matsalar kuma to ko menene alfanu ko rashin alfanu daukar irin waɗannan matakan ga dai Nasir Adamu Ilkaya tafa da wani rahoto kan wannan al'amarin
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta nuna damuwa ga yadda jami'an tsaron Najeriya suka gudanar da bincike a jirgin da ya dawo da dan takararta Atiku Abubakar daga Dubai bayan shi da jama'arsa sun kammala taron su don tsare-tsaren zaben 2019 a kasar ta Larabawa rahotanni dai sun nuna jami'an tsaron na bangarori daban-daban sun caje jirgin don gano ko da wata matsala dake bukatar daukar mataki duk da haka PDP ta yi ikirarin ba a gano wani abu na laifi a cikin jirgin ba amma jami'an sun yi awan gaba da wasu takardu da kayan campaign na dan takarar ba wata sanarwa daga sashen gwamnati ko jami'an tsaro na nuna cewa an gano wani abu ne ko kuwa a'a amma sanarwa daga minista zirga-zirgar jirage Hadi Sirika ya ce ƴan adawa ko Atiku sun yi amfani da damar ce don cin ribar yayata wa duniya kawai amma binciken abu ne da aka saba yin yau da kullum kuma in banda shugaban kasa da mataimakinsa ba wanda zai kauce wa irin wannan binciken yanzu a tuna shirinmu mun kawo muku labarin Musan Tajigilar Dara da ake wa kamfen din na Atiku biyo bayan babban taron da aka gudanar a Port Harcourt da kuma ma dai zuwa Dubai din sanata Sa'idu Umar Kumo ɗaya ne daga jami'an kamfen din na Atiku dake musanta duk wata hulɗa da tsabar dala bare har ya kai ga irin wannan binciken
lokacin da rumbu ta yi gane zai samu illa wajen zaben sa to ya dinga kame-kame kenan ya dinga tsinci fadi kenan magana ne na mai neman faduwa don haka bari ya fito ta hanyar wani bata sunan mutum ko bata zaben ko kuma nuna abin ai za a gani in ma dole ne sun ke dole akwai dole ko ne ke dole wanda fi wanda ke da gwamnati
sakataren APC mai malabu ne ya ce ba abin da ya hada shugaba Buhari da yawa kowa bita da kulli ko Buhari yayi wa Atiku zarra a siyasance
Atiku Abubakar yayi mata bikin shugaban kasar Najeriya a yan Najeriya sun ga rawan da ya taka to babu wani abu sabo wanda ina ga kaman yayi lokacin nasa ai to saboda ga idan wani yace yanzu lokacin sa ne watakila baya Najeriya tsakanin 1999 zuwa 2007 to saboda haka shugaban Muhammadu Buhari yanzu suke kankara ga mulki kuma ƴan Najeriya a shirye suke su ƙara zaben sa
ba da wujin rade radin shirin kutsawa na urar hukumar zabe da magoya bayan APC suka yi wa Atiku ko kuwa jam'iyyar PDP don murɗe zaben na 2019 don hukumar zaben ta ce hakan ma ba mai yiwuwa bane kuma ta ɗauki dukkan matakai wajen tabbatar da adalcin zaben da kare na urorinta Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Ta kai da Nasiru an ji ba kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan wannan batu na binciken jirgin saman Atiku da aka yi ba sani ba sabo kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-5655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-5655
To da alamar ga wani malami daga Kebbi wake kallai
Muhammad Tukur makeri mata bore
To Muhammad Tukur muna jin ka
Eh Muhammad Tukur makeri mata
To kai kera mata mu ji
Ina farka da zuwa da labaran da kuke yi.
To barka kai ma.
Eh, na ta kiran ku ban samu sai Allah ya sa da ni doktor.
To yau dai ka sa Allah ya sa ka sa mu muna jin ka.
To abin da nake so ga Buhari do Allah ya tausaya a hankali abi a hankali ka san siyasa wa take.
Haka.
Eh, kowa in yaushe ya guyo ba shi ya gulba.
To baka ganin abin bai shafe shi ba harka ce ta masu tabbatar da tsaro a Najeriya?
Eh, lalle hin sunna.
To mun gode da shawararka. Bari mu har yanzu dai muna kebu din wake kalla ya kebu ilayo. Wai rike mu a jihar Kebbi. To da alamar layin ka ya katse, bari mu je Kaduna wake kan laye a Kaduna.
Bayan kalmar shi da barka da mai
shi. Barka mutuna muna jin ka.
Kuma na Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka dai.
To bayan kalmar shi idan dai an yi da wata manufa ne to gaskiya ba mu ji daɗi ba, amma kuma ina so ka san cewa ita fa mulki ba ƙarya bane, kuma tsaro a ƙasa mun ga America sai yanzu haka shugaban America yanzu ba irin bincike da ba a masa, amma bai ta da kuma yana fukan mulki kuma shi ne shugaba ma mutum wata ƙasa shi ne shugaba na duniya, ai siyasa kenan. Ai in ba kai in kana da gaskiya da kake ka ba wani abu bane, to ni na ga wannan ba wani abu bane sai ai a bincike shi shi ba da yake ne tsaro ki a ƙasar nan. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga Kaduna, kun bari mu kada Naija wake kalla ya Naija.
Eh, kuna magana da Saidu Abubakar daga Naija.
To Malam Saidu muna jin ka.
To magana bincike da kuke magana. To ai bincike yayi, ya kamata a bincika kowane jirgin da zai zo daga kasar waje zuwa Najeriya, don kananan makamai yanzu sun yawa a Najeriya. Ba mu san wanda yake zuwa da su ba.
To mun gode da kai ma gudunmawarka, kamar yadda muka ce so muke mu ji. To bari mu koma Kaduna wake kalla ya Kaduna.
Almasi Garba, barka da dare.
Barka da warhaka mai rido.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rido da rikoda kasuwar kawukan Najeriya.
Haka.
To ni abu da nake so ɗan Najeriya ba su daina ɗaukar tsaro da lafiya da wasu amagar abin da ya danganci tsaro a ce ana danganta yi da siyasa. Maganar wai take tun dan an yi take tun jirgin a ciki Abubakar, ni na ganin ba wani abu ne wanda mutane su yawo da shi suna cewa wani shugaban ƙasa ne zai sa a yi ba. Wato ita hukumar tsaro ta Najeriya ba ta damar da mutane ba su yi tunani dan kana dan takara, ai idan ta dan takara gwamna da fadan cewa haɗa kaina da wannan gwamna ba, domin tsaro bai a nuna. To ya kamata mutane su je amfani da wannan damar, suna maida abin su maida shi kamar wata siyasa. Don haka ni na ganin dan an yi take sun jirgin a ciki Abubakar, bai kamata mutane su yi ta wannan surutu a kai har a tunanin cewa wai shugaban ƙasa shi Buhari ke na ma ya san wannan dalilin da zai ce wai ya sa a yi take sun jirgin su abin nan. Ya kamata mutane a riga ƙoƙari ana kiyayewa.
Alhaji Musa, baka ganin kamata a yi ma manyan mutane kyakkyawan zato?
Malam Kalmasi,
muna jin ka.
Ka san shi maganar komai girman ka a Najeriya, in dai ba wai kana rike da wani shugabanci bane a Najeriya, to kaskace tunanin cewa ka danganta kanka da kowai. Ai duk babban tsaro, misali yanzu dan nazo zan huce da mota ta kace mu mu tabu din ka daga an gani ko ina zan shiga, ai zan huce maka ina san ba matsala gare ni ba. Ai ba abin da sako a duba idan an mutu ka an ga ba komai ba, shikenan huce da kayata.
To mun gode Alhaji Musa, har yanzu dai mu makali a Kaduna wake kalla ya Kaduna. To Malam Bello Sakkwato muna jin ka.
Ai wannan gaskiya siyasa ne, bayan da Allah. Siyasa nake cewa ga ministan su a jada ayin ƴan sanda da sojoji, saboda suna zan ga mutum mai kyau. Duk gwamnatin da ke sama su suke wa aiki. Amma da kamata a ci kwata ba, gaskiya.
To Malam Bello Sakkwato, baka ganin in aka yi wa manya kowa ma zai ce lallai ana tabbatar da gaskiya ba a wariya? Layin ka ya katse. To bari mu je Taraba, wake kalla ya Taraba.
Ibrahim Kalamati Garba, suna na Umar Mai Galaji daga jihar Taraba.
To
garaban hukumar zakaru.
Taji Umar muna jinka.
To a ra'ayina wannan dama a matsayin shugabannin mu na Najeriya duk wanda ya kama sai ma hukunta ko kuma wa'azi gidare gurgudu ya kamata a bincike duk wanda ya kamata.
To mun gode Malam Umar. To bari mu je mu kanan da bawa ke kalla a Kano.
Ana magana da Muhammad Shehu da karamar kuma Rogo mazaunin garin Kwajar Aje.
To muna jin ka Haji Umar.
Haji Ibrahim Kalma shi garba. Ni ra'ayina anan shine shi kamar Atiku Abubakar. Inda dai shi shugaba ne a kasa. Kuma masu san a tabbatar da tsari da doka da oda bai kamata ya nuna damuwar shi akan an bincike shi ba. Kamata ya ma ya gwada misali na 'yan Najeriya ya tsaya a bincike shi kuma don an bincike shi abin da aka tabbatar da gaske shi wannan bai kawo ka jarfe shi akan irin talakawan ƙasa.
To mun gode sosai da shawararka. To bari mu da Kano mu je mu Bauchi. Wake kalla ya Bauchi?
Lamara wakili sare da karamar hukumar Darazo.
To lamara muna jinka.
To ni bayani da ya kamata 'yan Najeriya su gane cewa ba wai ana yi don wata siyasa bace. Shi magana ta tsaro baya kan babba ba kan karami, in kuma har za a ce akwai wani babban da ba za a bincike shi ba to kaga binciken karamin ma ba yi da amfani.
Saboda me?
Ah, to saboda shi babba ba zai iya aikata laifi ba kenan?
Haka. To mun gode
ka bincike baya kan mace baya kan namiji baya kan babba baya karamin da magana tsaro ne.
To mun gode ba sani ba sabo kenan. Bari mu je mu jigawa ke kalla a jigawa.
Kuna tare da Abdulkarim garin Iliya karamar hukumar Taura.
To muna jin ka Abdulkarim.
To an irin wannan bincike kowa ma Buhari ba zai fi karsa mu bincike ba. Duk wanda ya kamata za a bincike shi akan wannan dole ne ba wai ya saba ne.
To wasu gani suke kamar ya kamata a yi wa manya kyakkyawan zato misali.
A manya ai ta kansu aka fara. Saboda kare domin kasan ma ka gani za a zauna da lafiya. Awa
to kana ganin
abinda nake gani kenan.
Kana ganin idan ana yi wa manya irin wannan binciken shin akwai wani alfanu tattare da haka?
Wai wannan doka ce ta ga shugabanci ba ruwansa da wannan. Yawwa, to abin da ya kamata ce.
To mun gode sosai. Bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar. Wake kallaye a Nijar?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuma mala Alina daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar.
To na dogon dutse muna jinka.
To abin da an ra'ayi da bisa ga wannan cece kuce da aka yi bisa ga wannan abu tun da tsaro da aka tsawon kasa a yi babu zancen a ce kai wani na in ya za a tabbata lallai an san da shirgin na Atikuna a bar wasu alibai da bai koniya na kwari shi an zo kashe kasa ka a kawun ta ce ta asar da ciki. Na gode mu da Amerika ni da umma mala da gudun shi a cikin ho Niger.
To mun gode mu daga Niger bari mu dawo Najeriya amma makwabciyar abin nan jihar Kebbi. Wake kala a jihar Kebbi? Wa alaikum salam.
Ana Umaru ne daga matasaran wuta ka yanzu.
To muna jinka Haji Umaru.
Hello?
Muna jinka.
Hello?
Muna sauraron ka.
Hello?
To da alamar layin ka ya katse to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmuwa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadunmu da ku a shirin labaran wasanni na wannan rana ta 12 ga watan Nuwamban 2018 kuma wanda zai share fage da maganar Najeriya. Daga muku cewa kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta Super Eagles yau Litinin din nan ta fara karɓar horo a birnin Asaba na jihar Delta a cikin Najeriya din yayin da take daura damara na gagarumin karin da za ta yi da ƙasar Afirka ta Kudu don Allah ya kai mu ƙarshen makon nan a ƙoƙarin da su biyun suke yi na shiga gasar cin kofin ƙalubalen ka na Afirka to Nations Cup na shekara mai zuwa. to ana zaton cewa su dai yan Najeriya wato za su share kamar kwanaki uku nan a sabadin kafin su tashi zuwa Johannesburg domin wannan wasan da za su yi. Wannan wasa da Super Eagles za su yi shine wanda zai ba su dama a karon farko tun cikin shekarar 2013 na shiga gasar cin kofin kalubalen kana Nations Cup din, amma fa sai in sun gujewa a ci su a wannan wasan da za su yi a Afirka ta Kudu. Hali yanzu kuma jaridar Vanguard ta Najeriya tana ba da rahoton cewa shi kocin Afirka ta Kudu din Stuart Baxter yana cikin matsin lamba na inna lillahi da lallilalli diyar da zai yi shi Najeriya na akwallon nan da za su yi yayi. Idan ya kuskure ya bari Najeriya ta ci su a wannan wasan mai yiwuwa ne ya rasa aikin shi domin rashin nasara zai tabbatar da cewa Afirka ta Kudu ba za ta je wannan gasa din ba. To amma ita Najeriya ko dai ta yi nasara kai ko canjin sanyi wato kunnin doki zai ba ta dama ta samu tiketin zuwa wajen wannan wasan da za a yi watakila a ƙasar Kamaru. To yanda wannan take faruwa su kuma mata wato kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya Super Falcons GB Laraba Allah kan za su tashi zuwa Accra babban birnin ƙasar Ghana domin shiga gasar ta 11 ta cin kofin kalubalen kana mata shi ma da na Nations Cup amma na mata zalla. Najeriya dai sau takwas take cin wannan wasa din kuma yanzu haka tana cikin rukuni na biyu wato group B inda aka hada ta takara da kungiyar kasashen Afirka ta Kudu wato kamar Banyana kenan da Chipolopolo Queens na Zambia da kuma kungiyar kwallon kafa ta Equatorial Guinea. Manchester City ta caccaka Manchester United a wasan da suka yi na ƴan Manchester a jiya Lahadi inda su ƴan Manchester City din suka lallasa Manchester United da ci 3-1. Lokutan da tashoshin watsa labarai irin su yayin suka bayar sun ce kwallayen da Manchester City ta amfani da su wajen lallasa United din sun fito ne daga ƴan wasanta Ilkay Gundogan da David Silva da kuma Sergio Aguero. To da wannan nasarar da suka samu a filin wasan Etihad din, Manchester City yanzu tana da bambanci ko kuma tazarar maki 12 tsakanin ta da Manchester United, abinda yasa shi kocin Manchester United din Jose Mourinho ke fito ya ce yanzu su ba batun nuwacin wannan kofi da Premier League suke ba, ta Allah suke su zama cikin wanda suke ma sama da suke da maki mafi yawa. Jama'a abinda ya sauka labaran wasan New York kenan daga Washington, mun baku lafiya.
So gaishe ka ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Brian, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta soke wata babbar lambar yabo da ta baiwa shugabar mulkin gwamnatin ƙasar Myanmar Aung San Suu Kyi saboda gumda ta yi kan yadda ake cin zarafin al'ummar musulmi 'yan ƙabilar Rohingya. Mummunar wutar daji a jihar California da ke yammacin Amurka ta ci gaba da lashe yankuna da dama a yau Litinin, inda har ta kashe mutane 31 yayin da hukumomi ke cewa ba a san inda mutane 228 suke ba. Hukumar da ke sa ido kan makaman kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita a shekarar 2015 yayin da ake nuna fargaba akan ko sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba mata za su iya shafar yarjejeniyar. Hukumomin kasar Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da wata damarar bam da ke jikinsa a wani shingen bincike da ke kusa da wata makaranta a tsakiyar birnin Kabul. Harin ya auku ne da tsakiyar ranar yau Litinin a kusa da wani wuri da aka kammala wata zanga-zanga da aka kwashe ƙasa da sa'a guda ana gudanar da ita. Akalla mutane 6 suka mutu ciki har da mata 3 da kuma wasu jami'an soji 2 sannan wasu mutane 20 suka ji rauni.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Kit Holmes, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.